Salatu wassalamu ala Rasulillah, masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na tambayoyi da amsoshi da kuma shawarwari. Wannan shine shirin mu kashi na 16 a yau 5 ga watan 3 shekara ta 2024. Muna yi wa Associate Prof barka da zuwa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
To ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin. Akrama kala mai tambaya ta farko take cewa ta kasance tana wata ƙasa, tana ƙasar. To wai shin za ta iya yin sallar walha? Sannan za ta iya yin qiyamul layli? Sannan za ta iya yin shafa'i da witri? Shine tambayar ta.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da asubahi. Kunce barkanmu da yammaci na wannan rana mai albarka. Don amsa tambayoyi da karban shawarwari ko bayar da shawarwari ga iyayenmu mata, Allah ya saka muku da alkhairi. Abinda malamai suke cewa idan mutum yana yin kasaru babu nafilfili a kansa, indai ba rak'atan al-fajri ba, ba sai yana nafilfili ba. Abdullahi ibn Umar, Allah ya masa rahama, yake cewa idan har zan yi nafila, in har zan yi nafila ina kasaru, in har zan yi nafila to ai gwanda in cike sallah. Kai da aka ce ko ke da aka ce sallar farilla ki rage ta ta zama 5, ai daga 4 ta zama 2, kuma kya zo ki kama nafilfili, ba a yi. Allah ya mana afuwa, Allah ya bamu dacewa, wallahu ta'ala alam. Amma fa ba wai in mutum yayi bai yi bane, ba wai in mutum yayi bai yi bane, in yayi yayi, amma dai shari'a ba ta dora wa mutum nauyi ba, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta biyu take cewa suna tare da mijinta, yana kula da ita daidai gurgudu, to amma matsalar shine sallah baya tashi da wuri, musamman sallar asuba sai ya kai kamar karfe 7 tace. Sannan idan ya tashi daga sallar, da ya tashi da buga baccin ma ba zai yi sallar asuba ba sai ya sha sigaran sa. Sannan yana da yara, ko sai ya musu wanka ya shirya su sun tafi, ya shirya su sannan zai je ya sallar. Tace wannan shan sigarin da yake hatta a gaban yaran yana yi. In ta tayi masa magana, tayi masa magana, abin ya citira. Tace wallahi bata san yana shan wannan sigarin ba sai da ta aure shi. Shine take neman shawara.
To wallahi al'amari irin wannan yana da wahalan sha'ani. Allah ya jarrabe ku da mazaje waɗanda suke masu ƙarancin addini, masu ƙarancin addini. Ki ci gaba da yi masa wa'azi, ki ci gaba da fadakar da shi. Allah ma ya sa a iya sigarin ta ƙare. Allah ya sa iya sigarin kaɗai yake sha. Na farko dai shan sigarin haram ne. Shan sigari haram ne. Ki gaya mijinki yana yin abin da yake na haramun, kuma Allah bai yarda da shi ba. Abu na biyu, haram na biyu shine jinkirta sallah. A gaya masa jinkirta sallah da kin yinta akan lokaci haramun ne, laifi ne babba, laifi ne babba. Ya kamata a yi kokari a kiyaye. Kin ga ya hada laifi kan laifi kenan. Sannan abun mamaki, asubahi ma in ya tashi a makaran ma sai ya gama shan sigarin sa, har sai ya gama shirya yaransa za su je makaranta. Allah sauki ya fifita shirye yaransa da zuwa makarantar yaransa akan ibadarsa. Mijinki dai yana da matsala, ki dagire mai addu'a, ki dagire masa nasiha da faɗakar da shi ya samu ya daina wannan mummunan ɗabi'a. Amma na lura da wani abu kuma, ya akai mallam ta ce ya shirya yaransa, kenan shi yake shirya yaran ba ita ba ne?
Suna da yawa ne yaran.
Suna da yawa ne yaran. Ita tana yin wasu, shi yana wasu. To Allah ya sauke. Muna miki addu'a, Allah shiryar da ke, Allah shiryar da mijinki, Allah ya dora shi akan daidai. Gaskiya kina cikin jarabawa. Matar aure tana auren miji mai shan taba. Ai ya cutar da ke, ya zalunce ki. Allah ya ganar da su.
To Allah ya saka da alkhairi. Tambayar ta gaba tace to saboda wannan abin sai ta kasance tana daure masa fuska, ba ta sakan masa fuska. Shine take tambaya ko tana da laifi?
Ai baki da wani laifi, tunda ai ya saba wa Allah ne. Ki turbine masa sosai, duk abin da zaki masa ki ladabtar da shi, ya ya wannan ba ni sunan shi ya dan ya gyara wannan yana da kyau baki da laifi ki ci gaba da turduma ne masa in dai da niyyar ya samu gyara ne yawa Allah ya sa kuma turbune masa da ke kare ya sa ya da fan darewa wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace ita ma ta haihu ne so bata samu tayi azumi ba so daga baya tazo ta fara ramuwa sai aka kwantar da ita a asibiti shine take tambaya yanzu ana binta azumi guda 19 shine take tambaya za ta iya ciyarwa
ba ciyarwa za ta yi ba ramawa za ta yi za ta bari in ta gama ta samu saukin yanayin da take ciki sai ta ramu azumi Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumi shi yafi alheri gare ku in kun sani wallahi alam
Allah ya saka da alkari mai tambaya ta gaba take cewa su mata ne suna zaune a gida wai yaushe lokacin rawatib yake fita na azhar sallar azhar nafilar da ake kafin azhar yaushe ne lokacin ta yake kurewa wanda daga shi lokacin ya kure
asali da zarar lokacin azhar yayi to rawatib lokacin ta shiga ita da masallaci ce ake yin ta kafin azhar sai kuma wacce ake yin ta bayan sallar azhar matukar lokacin azhar yana nan to tana nan idan kuma lokacin azhar ya kau ko ya je laruri to babu maganar rawatib ko ya je laruri ba maganar rawatib ba za a yi rawatib ba rawatib su ne sallolin nafilfili da aka lika su tare da wato sallolin farilla ko dai a yi su kafin farillar ko kuma a yi su bayan farilla din wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace Allah ya kara wa malam lafiya tace wallahi mijinta ya kasance yana cutar da ita wata rana ta kasance tana ciwon kunni da daddare yayi ake ta kiran shi a waya bai zo ba shine har ta je gidan abokinsa sai aka kai ta asibiti da aka kai ta asibitin ake ta kiran shi a waya har wajen karfe 1 bai zo ba tace bayan sun dawo gida da yana zuwa gida ya mare ta a kunnan sannan ya dauko katako tace yayi ta dukanta tace wallahi har sai da ta suma sannan ya bar dukanta shine take cewa dan Allah ba ta shawara me ya kamata ta yi
to in dai wannan abin da kika faɗa haka ne namijin naki ba san ki yake ba bai da tausayi bai da imani mun sha gaya muku muna muku bayani ba an ce a auri mace ne a je a yi ta dukanta har a ji mata ciwo a yi mata rauni ba shawara ta ya daina dukanki lalle ya daina dukanki lalle ya daina dukanki kuma ya kula da lafiyarki ya kula da addininki da rayuwarki amma matukar bai daina dukanki ba to ki nemi ya sauke miki kawai ki addu'a Allah zai baki wani miji ba shi ba kar ki sake bari ya zo ya ta dukanki har ya sa katako da keke karki ba shi Allah shiryar da shi manzo Allah ya ce masu dukan matan su din nan laysa ulaika bi khiyarikum ba su ne zababbu a cikin ku ba annabi ya ce yanzu ɗayan ku zai zo yana dukan matarsa darbal abdi kamar yana dukan bawa mutum ya dauki makami da katako ya bugi matarsa kunnanta yana ciwo kamar yata a kunnan saboda baka da imani kuma ni ina ganin har yanzu akwai laifin iyaye kuna ji ana yi wa ƴaƴanku azaba ana musu shegen duka a gidajensu na aure kuma ku bar su fita cewa wai su yi hakuri wannan ba daidai bane a kira shi a ce yayi hakuri ya daina dukanta amma ba wai a ce wai ita ce ta hakuri ce ta karban duka ba daidai bane Allah sauki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace ita ma tana fama da mai gidanta tace baya son sauraron karatun wani malami ta faɗi sunan shi tace amma ita ta kasance tana son sauraron karatun wannan malamin idan ta kunna sai ya ce mata ta rage ta sa iya kunnanta ta dinga ji tace shi kuma ba shi da aiki sai sauraron kiɗa da waƙoƙin siyasa tace ga girman kai tace ga gadara ga jahilci tace baya karatun addini kwata kwata tace karatun boko ma wai iya secondary ya tsaya tace dan Allah a bata shawara ya za ta yi shi baya baranta
Allah soyayya ki sani cewa mijinki ba ke kade ba duk wata mace mijinki ba shi da haƙƙi a shari'a da ya isa hana ki saurari ilimi bai isa ba bai isa hana ki nafila ba bai isa hana ki karatun qur'ani ba bai isa hana ki ibada ba haka bai isa ya hana ki ra'ayinki na jin wa'azi ba Allah miki albarka Allah ƙara miki imani ai wasu matan kan ɗan TikTok ne ma ɗan kida da rawa ne da waka ke kuma yau ƴar wa'azi ne da sauraron karatu amma Allah ya jarrabe ki da wani shedanin miji wanda shi bai da aiki sai jin ki kada kada da waƙe waƙe da kada kadan ƴan siyasa da wani amma kamanci wannan ke kuma ya hana ki ko yana bata wani malami a wajen ki to ai daman dole ya bata malamu tunda malamin zai faɗi gaskiya shi kuma dan karta ne dan lido dan caca dan jin kida da waka to bizi bari ke ki rinka sauraron qur'ani ko ki rinka sauraron hadisi ba saboda ai ya ci karo da ra'ayinsa tunda shi majin kida ne sai kuma majin qur'ani majiyar qur'ani ce ki cigaba da jin qur'anin ki cigaba da sauraron wa'azin ki kar ki saurare shi in yazo yana fadan sa kici Allah baka hakuri muna neman shirya ne a wajen Allah amma ba shi da haƙƙi da zai hana ki kuma ki cigaba da yi masa addu'a Allah ya gyara masa halinsa wannan kazantar ta yawa wallahi Allah ya sauye
Allah ya saka da alkhairi ita ma mai tambaya ta gaba matsalar mijinta ta kawo tace ya kasance baya ganin girmanta tace baya kula da ita sannan tace ya kasance yana chatting ya dau waya ya dinga chatting da ƴan mata har a ɗakin ta tace sannan har akwai wasu stickers da ake turawa na tsareci a WhatsApp tace wallahi sai ya dinga turawa shi ma ana turo masa stickers ne haka zaka gansa kamar phone ne watan haka tace ana turawa sannan a turo masa tace to ta kasance ta samu ciki sai ya ce wai aje a zubar baya san cikin tace a wallahi ita bata yadda ba tace to tun daga nan da abu baya shiga tsakanin su na abu na kayan magani ko wani abu sai tace ai ita ta dora wa kanta sai ya ce mata wai ita ta dora wa kanta to shine abin yana bata mata rai ita ma sai take kaurace masa tace wallahi yanzu tana kaurace masa tana jira ta yi hune ta bar mata ta bar masa gidansa shine tace dan Allah a bata shawara ita ma
na farko muna miki addu'a Allah ya yi miki wannan masifa da yake ciki da wannan miji wanda yake cutar da ke yake zaluntar ki ki ta addu'a ki ta roƙon Allah Allah ya yi miki kuma ki ci gaba da hakuri har lokacin da zaki yi hudin inda bai daina wannan halin ba ba mijin sama da shi bane wannan matukar bai daina wannan dabi'a ba to bai cancanta a ci gaba da zama da shi ba sai ai ta hakuri a kai zuciya nesa musamman kina juna biyun ki bari ki sauka lafiya kuma in kun rabu da shi to ya dauki nauyin ɗansa ko ƴaƴansa da kulawa da su wallahi malam wato wasu mata suna cikin jarabawa malam wato akwai matsalar da in kai tunani ka ce ta je ta zauna a haka ta ci gaba da hakuri har zuwa yaushe zaluncin maza yayi yawa zaluncin da maza suke wa mata ya yawaita sai dai Allah ya sauke kawai Allah ya baki mafita yarwa Allah ya baki mafita
to mai tambaya ta gaba ta ce assalamu alaikum malam dan Allah kai hakuri ka saurare ni kamar yadda ta faɗa ta ce wallahi tana cikin damuwa ta ce ita fa malam za ta iya kashe mijinta yanzu haka zuciyarta abinda take raya mata kenan saboda ya yaudare ta in ta gan shi ji take kamar ta sa musu guba da shi da ita duk su ci su mutu ina ganin wannan sai an yi babban jan hankali tana dai sauraron wannan karatun abinda ta faɗa kenan
to ta faɗi me yake mata
ta ce da ya yaudare ta yaudara kawai ta samu
to ƴan uwa ga abinda ƴar uwarku ta faɗa tana jin a ranta kamar ta kashe mijinta wani lokacin kuma ma tana jin cewa kamar ta sha guba da ita da shi ta haɗa musu haɗe su mutu tafi don Allah karki matuƙar kina sauraron wannan karatu karki kashe kanki haramun ne kisan kai kuma duk wanda ya kashe kansa dan wuta ne karki samawa kanki wata azaba da wamamiya Allah kiyaye iyakaci in abu yaki cinyewa ki nemi ya sauke miki kawai karki kashe shi ki kashe auren kawai karki kashe shi ki saki ki kashe auren kuma karki tunanin kashe kanki kuma kofa bude take duk damuwar da yake da shi bugo mana waya ko turo mana tambaya zamu baki shawara yanzu matsalar baki fadi me ya miki ta yaudaran ba da kin fadi irin yaudaran da ya miki to sai mu ga wace irin shawara ya kamata mu baki amma dai karki kashe mijinki karki kashe kanki ki hakuri in kin ga ba za ki hakuri ba bakin cikin ya miki yawa ki neme sauki miki dan bai sauki miki ba tafi kotu alkali maganin kowa ne Allah ya sauke Allah yayi wasifun da sun yawa Allah ya sauke
amin Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma akan azumi ne ta kasance idan ta zo tana azumin in ta je alwala amai yana kamar ta so mata sai ta yi kamar amai to shine take tambaya azumin ta yana nan sannan kuma take cewa dan Allah tana da yarinya a taya ta da addu'a ya ta zama ta gari
azuminki yana nan ba abin da ya samu azuminki ke dake kokari in amai din yazo ki fitar da shi in ya fito kuma ki zubar da shi karki saki hadiya duk wanda ya amai ya dada hadiyewa amanto azumin sa kare haka azumin kenan ko muna miki addu'a yarki Allah shirye da ita shirya ta addini in tana da hali mara kyau Allah ya ganar da ita idan tana da hali mai kyau Allah ya tsara mata mai kyau kuma an bata da miji Allah ya bata mijin aure Allah ya shirye da mu gaba daya
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ita ce suka samu sabani da abokiyar zamanta har ta zuba mata ruwan batir ta zuba mata ruwan batir akan sai an raba musu gida to bayan an zuba mata ruwan batir din sai ta koma gida to shine yanzu aka daidaita mijin yake so ya maida ita babanta dai ya ce mata za ta iya komawa to amma ƴan uwanta sun ce wallahi in dai ta koma babu ruwan su duk abin da ya faru shine take neman a bata shawara
ki bawa ƴan uwanki hakuri tunda babanki ya ce ki koma maganar mahaifi tana da muhimmanci kwarai da gaske watakila akwai abin da ya hango sannan abu na biyu ki auna ki gani shin zaman naku zai yiwu an yi da na sani abin da ya faru an yi da na sani an nuna damuwa akai mijin ku ya muku fada za a gyara ko kuwa kina ganin igiya jike ce ko kin koma ma din abin da za a ci gaba da yi kenan ne idan kin ga akwai alamar gyara in kin ga akwai alamar gyara to zaki iya komawa idan kuma kin ga babu wata alama ta gyara to khalas a bawa mijin nan hakuri mu kullun abin da muke so a yi rayuwa mai dadi da za a zauna lafiya a yi ingantaccen aure wanda hankali zai kwanta shine abun sha'awa kuma shine abun fata Allah ya shirye da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai ya halatta mace mai ciki wai ta yi ciyarwa saboda wahalar azumi sannan wai kuma saboda ayyukan gida
na yi bayani tun ba yau ba Abdullahi dan Abbas ya yi bayani dangane da waye ke ciyarwa Ibn Abbas ya yi bayanin waye kamata ya ciyar tsofotukup wanda ba shi da lafiya ba shi da shekaru sun masa yawa ba zai iya azumi ba shine zai ciyar amma ke mace za ki sha ne in kika gama azumi kin sha azumi in kin samu faraga kirama da karama azumi zaki Allah ya mana afwa
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai ya halatta a wannan halin da ake ciki na matsayin rayuwa wai mijinta ne zai kara aure to gidan siyarin ya ba su da karfi shine ya ce wai zai yi mata siyayyar kaya kadan ba da yawa ba abubuwan da suka sawwaka da niyyar idan an yi auren zai siya mata daga baya ita ma kishiyar wai ba siya mata wani abu ba shine yake take cewa wai akwai zalunci a ciki ko kuma
babu wani zalunci ai yanayi ne ya jawo ku sauƙaƙa wa mazajenku. Ya ce iya abin da ya sauƙaƙa zai iya yi, to a bar shi ya yi abin da zai iya. Ke kuma uwar gida, dama ai kyautatawa ne, ba dole ba ne idan mutum zai ƙara aure sai ya je ya yi akwati kaza wa uwar gida ko matan gida, ba dole ba ne, isani ne, kyautatawa ne. Muna kwadaitar da maza su yi in suna da hali, in mutum ba da shi kuma ya gaya mata ƙarara, ba zan yi ba saboda ban da hali. Ita kanta amaryar ta yi haƙuri, soyayya ta fi tarin kayan, in dai ba wai mugunta yake niyyar muku ba, to wannan ba laifi ba ne a yi haƙuri, a jinkirta, a bari har lokacin da Allah zai ba shi, babu zalunci a ciki.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ya ce yana kiwon mage sai yake kulle ta saboda yaransa wai ba sa son mage, amma yana ba ta abinci akai-akai. Idan yaran ba sa nan yana buɗe ta, to wai shi ne aka ce masa babu kyau kulle mage, shi ne yake so ya ji hukuncin.
Akwai hadisi ne ingantacce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tsananta hukunci dangane da mutumin da ya ɗaure mage ya bari har ta mutu. Hadisi yana nan sahihi cikin Bulughul Maram. Manzon Allah ya hana mutum ya ɗaure ko mage ko kuma wata dabba dai da take mai yawo tana ci ta sha a yawonta, ba dabba ce ta ɗaure ba, mage ba a ɗaure mage. Yawwa, ba a ɗaure mage. Yanzu kaza ana iya ɗaure ta a sa ta a keji a bata abincinta, amma mage ba a ɗaure ta, akwai zalunci ƙwarai. Me kuma damuwa tunda ƴaƴanki da iyalinki ba sa so, me dole sai kin yi kiwon ko sai ka yi kiwon? A sallamu magen mana, a sallame ta, a daina yin kiwon kawai gaba ɗaya, kar a zo a faɗa cikin haɗari. Allah ya sauƙi, Allah ya kiyaye.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ya ce wai mahaifinsu ne bai da lafiya, so sai ɗaya daga cikin ƴaƴan ya sai masa katifa da fanka, to sai mahaifin nasu ya rasu. To shi ne yake tambaya wannan katifar da fanka da aka siya tana cikin gado ko kuma wai na matar baban nasu ce, ta matar mamacin kenan.
To ya danganta ga niyyar da shi ɗan ya siya. Ya siya masa ne da niyyar taimako, in ya samu lafiya zai karɓi kayansa, ko ko da ya siya masa ne da niyyar ya mallaka masa wannan katifar da gadon da waye ya zama nashi. To idan ya siya ne da niyyar ya danƙa masa, ya ba shi kaya, ya zama na gado, da gado da katifan na babanku ne, ba na kowa ba ne, ba na matar baban kuma ne, ba kuma na yaron da wanda ya siya din ba ne, eh, za a sa kayan a cikin gado ne gaba ɗaya, wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce tana da makota wanda suke fama da rashin abinci, shi ne ta ce wani lokacin ta kan ɗan ɗeba abincin gidanta, ba ta tambaye mijinta ba, ta aika musu, shi ne take tambaya ba laifi?
Eh, ba laifi idan mace ta ɗauka bil ma'ruf a takaice, ba mai tarin yawa ba da zai iya cutar da mijin, dan karamar sadaka idan mace ta yi a gidan mijinta ko ba ta gaya masa ba, ba laifi. Wallahu alam, a taimaka musu, Allah ya taimaka mana.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce wallahi mijin da take tare da shi ba ta san shi kwata-kwata, kuma ta ce ya ki ya sake ta, ta ce yanzu haka tana gidansu, amma duk da haka ba ya ki ya sake ta, ta ce in ta gan shi zuciyarta kamar ta fashe take ji, shi ne take cewa to a ba ta shawara.
Muna kira ga iyayen yara, ku daina wa ƴaƴanku auren dole, ku daina wa aurenku auren ƴaƴanku auren dole. Auren dole fa ba abu ne mai kyau ba, malamai sun ta magana suna tsoratarwa akan auren dole. Yanzu ga wannan an yi mata auren bisa ga alamu, auren dole aka yi mata, auren tilas ne aka yi mata. So wannan abun bai da kyau, ya kamata ku ji tsoron Allah. Yanzu kun ga sun haramta mata jin daɗin aurenta, sannan kuma ji za ta yi kamar ba ta da miji ita. Za ta yi ta ganin mata su tana sha'awar rayuwarsu, amma ita ba ta da miji saboda ba ta son sa. A ce mace ta aure namiji ta ji kamar za ta halaka kanta saboda shi, wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Shawara ta duk inda za a yi ki ƙware ku rabu, in kin yi kin yi, baki takarda bai ba a tafi alƙali. Yawa, kullum in mace abu ya gagara miji yana azabtar da ita, ya ƙi ya ba ta takarda, to ta tafi wurin alƙali ta yi wa alƙali bayani dalla-dalla. Ku kuma alƙalai ku ji tsoron Allah, idan an muku bayani kun ga akwai cutarwa, ko dai ku faɗa wa mijin ya gyara, in kuma kun ga alamun ba mai gyarawa ba ne, ku raba shi da matar, kusa ya sallame ta ya sauke mata wallahu alam.
Allah ya saka da alkai. Mai tambaya ta gaba yace wai me hukuncin wanda yake bin jami'i daga gida, yana dan makara ne, wai idan ya makara to kafin ya karasa masallacin zai iya rasa sallah, to kai sai ya kabbara ya bi daga gida.
Ba abin sallan jami'i a gida, ba abin jami'i a gida, ba abin jami'i a gida. Namiji ya taka ya je masallaci, banda kaje koda ka makara din ka rasa jami'in, at least dai kai taku ka samu ladan takawa ka je masallaci. Allah zai yafe ma zanubanka, zai daukaka darajarka, zai rubuta maka lada. Amma mutum ya zauna a gida yana bin jami'i bai halatta ba. Ai asali wanda ya je masallaci ma bai shiga sahu bai sallaci kare. Ai sallar sa bace ba, to ina ga wanda yake cikin gidansa. In haka ne ba duk da lasfikoki ba, da sfiko kowa ma ba sai ya zauna a gidansa, wannan ba daidai bane. Haramun ne, kuskure ne, a gyara. Allah ya gyara, Allah gane da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yace me hukuncin wanda yake bata sunan wani yana yawo da shi a duniya, yace koda ku abinda wanda ya aikata din yayi shi ne a boye, shine ya je ya binciko.
La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim. Allah baya so bayyana mumuna abu. Allah baya so kuskure ne, haramun ne irin wannan dabi'a. Mutum yaje ya tiyada wani ya aikata wani abu koda a boye ne kaje kana fada, to kai ma kaji tsoron ranar da Allah zai tona asirinka ta hanyar da baka tsammani. A daina yi ba abu ne mai kyau, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yace ya kasance yana yawan kokonto a sallah, sai yaji kamar bai karanta Fatiha ba, ko in yana sujada sai yaji kamar sujada ɗaya, yace dan Allah mai mafita.
Duk lokacin da mutum yake sallah sai yake shakka yana kokonto, raka'a ɗaya ko biyu ya maida ita raka'a ɗaya, raka'a biyu yayi ko uku ya maida ita raka'a biyu, ya maida ita lamba karamar lamba. Kurin a yawaita zama da alwala, a yawaita karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da nasi, wannan dai yana maganin waswasi da maganin kokonto. Allah ya shirya da mu, Allah ya gane da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa me hukuncin wanda ya zama sanadin raba miji da matarsa da kuma yaranta, ko uwa da yaranta, da kuma uwa da yaranta.
To ba daidai bane, aure addini ne, ibada ne, kuma Allah ne ya ce ai a zauna lafiya, annabi ya kwadaitar. To sai wani yazo ya tsinka rabita din, ya tsinka alakar, ya zama annamimi, in dai babu wani dalili na shari'a karbabe, ya zama annabimi ya aikata haramu. Da haka ku daina raba mata da mazajen su, ku daina raba yaya da iyayen su, ku daina raba masoya da masoyan su. Ba daidai bane, kuskure ne, Allah ya gane da mu.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace wai friend din ta ce take fama da tsananin sha'awa, tace ta kasance wai sai ta yi masturbation, tace idan ba ta yi ba wai har rashin lafiya take, sai ta koma kamar mara lafiya. So shine take nema a taimaka mata da addu'a da za ta dinga yi domin ta dina, sannan kuma tace mai hukuncin ta.
To Allah ya sauke. Dama ana iya samun wasu su zama suna da sha'awa wacce take fokal lazim, tafi ta kowa, amma ba dalili bane mutum ya rinka bata rayuwarsa da aikata abubuwa na haramun irin wannan. Dan Allah ya hana mutum ya aure hannun shi, ya hana mutum ya wasa da hannun sa, ya wata da gaban shi, haramun ne ki ga yar uwarki tana kuma cikin hadari. Abu na biyu, don Allah a taimaka mata a yi mata aure, kawai a taimaka mata a yi mata aure. In kina da dogon buri, to ki rage dogon burin ki, nemi dan talaka mai saukin sha'ani a aure ki da salatin annabi, shikenan ku je ku ci gaba da rayuwarku ta aure. Amma rayuwa a irin wannan akwai hadari kwarai kwarai da gaske. Allah shirye da ita, Allah ya gane da ita, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace dan Allah a taimaka mata da addu'a, yanzu haka tana gidansu. Kishiya tace wai tai mata sihiri, yanzu haka tana gidansu.
To ai tunda kin gane sihiri aka miki, sai ki tattara kayan ki koma gidanki da dakin mijinki. Ai sai ki ta zama ki ce kike shishin ki ta miki sihiri, ki nemi da maganin karya sihirin, ki tattara ki koma gidanki. Duk addu'ar da zamu miki sai kin koma gidan mijinki. Allah ya kiyaye ku da fitina, Allah ya kare ku da karewa, amma lalle ki koma gidanki. Kuma za mu yi miki addu'a, kuma wannan shine zai sa auren ya zauna daram da kam, amma kin zauna a gidanku kuma ai kin goyi bayan shedan kenan, ko shedan yayi nasara akan wannan auren. Allah ya kiyaye.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace, wai da gaske ne haramun ne wai yaro ya kira mahaifiyarsa da suna anti?
Ba haramun bane ba, ya halatta, ba laifi bane. Kalmar anti ai turanci ne, me take nufi da Hausa?
Ina ga kanwar mahaifiya ko yatta.
Anti ko?
Eh, anti.
Ba laifi bane. Ba laifi bane, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace, dan Allah a bata addu'ar da za ta dinga yi wa yaro mai farfadiya a musulunci. Tace
Allah ya warkar da shi, Allah ya yi masa. A nemi ayatu shifa, ayoyin waraka a rinka karanta masa a ruwa yana sha, kuma ana masa wanka da shi. Ayatu shifa, sunanan malaman ruqiyya sun yi bayanin su a cikin littattafai. Dan haka a bashi ya rinka sha, kuma a rinka bashi zamzam akai-akai, ana addu'a a cikin zamzam din, ana bashi, yana wanka da shi, yana kuma sha. Allah ya warkar da shi, Allah ya yi masa.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace, wai ya halatta mace ta nemi saki a gurin mijinta saboda ba ta san shi? Tace dama can wai ba ta san shi. Tace ana zargin ma sihiri yayi mata ya aure ta, sai bayan auren kuma kiyayyarta ta dawo sabuwa.
Idan mace ma ta san mijinta, ya halatta ne ya sake ta mana. Ai ba dole bane, ba tilas bane. Na sha gaya muku wannan, ba wani zaman aure zabi ne, radi ne. Indai akwai cutarwa, akwai zalunci, ya halatta ki nemi mijinki ya sauwaye miki. Kin ga ya akwai dalili, dalilin shine ba kya san sa. Na faɗa ina mai mita, iyaye ku ji tsoron Allah, ku rinka hada yayanku mata da mazajen da suke so. Haka yayanku maza ku bar su yi zabi na kwarai, sai dai in sun zo da mummunan abu ku ba su shawara su canja. Allah kiyaye.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ita ma ta ce, wai dan Allah addu'a za a bata wacce za ta yi wa yaranta domin Allah ya shirya su, ya ƙara musu jin magana, ya ba su ilimi mai amfani.
Akwai addu'a a cikin Hisnul Muslim, ki nemi littafin Hisnul Muslim, ma yu'awwadu bihi al-aulad, malam ya kawo su addu'o'in da ake yi wa yara, wanda Annabi yake yi wa Hassan da Husaini da sauran addu'o'i da yawa. Zaki ya koma cikin Hisnul Muslim, zaki same su insha Allah. In kin siya sai ki bugo waya, sai a gaya miki a shafi nawa zaki nema, ko ya zaki ki amfani da waɗannan addu'o'i. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace, ta yi family planning sosai, take samun matsalar jini in za ta yi al'ada, wai har kwana 10 yake yi. Tace kuma gashi Ramadan ya zo, shine tace za ta iya shan magani saboda kar ta sha azumi. Sannan wasu ma suna tambaya su ma masu numal mace mai al'ada, wai shin za ta iya shan magani saboda kar al'adarta ta zo ta samu ta yi Ramadan cikakke?
Yin al'ada kwana 10 kamar yadda kika ce wani lokacin kina kwana 10, wannan ba is common. Okay, to na gane. To sai ki koma kan al'adar ki da ke da, ki ci gaba da zama kwana 7-8 ko 6-7 yanda dai kike yi. Sannan ya halatta a sha magani don a dakatar da shi ayi ibada ko azumi ko aikin hajji, kamar yadda aka tambaye Sheikh Usaimin rahimahullahu ta'ala ya bada amsa. Duk wanda yake da larura, kin je umra ko aikin hajji, jini zai iya baki matsala, ki sha magani don ya tsaya. In ya dawo kuma kwaje ku ta fafatawa da shi.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace, ta samu lalurar jijjiga wajen haihuwa, to daga baya ma abin ya koma farfadiya. To a dokokin da aka bata ce haddacewa kar ta zauna da yunwa, a wancan azumin in ta yi azumi daya sai ta huta yau, gobe sai ta dauka. To shine aka ce ta yi hakuri, mijinta shine yanzu ya ce mata wallahi fa shi duk abin da ya same ta ba ruwan shi, kawai ta hakura ta bi magana shi, shine take
yi azumin ko katai?
Katai. Eh, saboda shine take cewa
to ai shi azumi mai lafiya ne yake yin sa. Mai lafiya ne yake, tunda baki da lafiya kuma ga abin da likitoci suka gaya miki zaki iya cuta idan kin yi azumi sai ki ciyar tunda ba a san yaushe zaki warke ba ki ciyar kawai eh ki ciyar wallahu alam nace a ciyar ne saboda ciwo ne muzmin ba a san yaushe zai warke ba Allah ya sauke
mai tambaya ta gaba yake cewa wai mutum da yayi alwala da yayi sallah sai ya ci wani abu so shine yake tambaya ba komai zai iya yin sallar shi a take
ba lafi zai iya yi amma dai an so ya kuskure bakin sa malami sai ya ce makruhi ne mutum ya shiga sallah dan wani furkakin wani abu a bakin sa bai kuskure baki ba sahabbai suna kuskure bakin su in za su yi sallah wallahi alam
wallahi saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa wai ya taba jin an ce masa a hadisi wai a yadda yace amma yace shi dai bai taba karanta hadisin ba ya karatun da yi wai idan mutum bai aske gashin jikinsa ba har tsawon kwana 40 ina gina nufin gashin hamata da sauransu dai wai bai da sallah shine yake tambaya
gaskiya ba haka bane ba ba haka bane kawai dai an kwadaitan dai kada mutum ya kai wannan adadin kwanakin bai wanke bai aske gashin gabansa bai cire gashin hamata ba bai yi tsafta dai a sunanul fitra ba amma magana cewa in bai ba ya kai kwana 40 bai da sallah nan ba haka bane wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace ita ma mijinta baya yin sallah sannan idan ta ce wa yaran su je su yi sallah sai ya ce ta kyale su in sun gama abin da suke za su je su yi to ita matsalar ta yanzu tana so ta rabu da shi to amma tana tsoro kar ta rabu da shi yaran ta kuma su zo su daina yin sallah ma shine take tambaya take cewa dan Allah a bata shawara me ya kamata ta yi
shawara ta ki hakuri ki ci gaba da zama da shi dan yayanki tunda baki da garantin in kin rabu da shi halin da yayanki za su shiga ki ki ci gaba da yin sallah ki ci gaba da umartan yayanki su ci gaba da yin sallah karki masa da'a akan hana su yin sallah da yake ki sa su ki musu jan ido su yi sallah din su dukkan abin da ya shafi addini su yi karki gajiya ki hakuri ki ci gaba da zaman auren saboda albarkacin yayan inda a ce babu yayan da sai mu ce mai ki rabu da shi amma in kin rabu da shi baki da matsuguni mai kyau ko ba za a baki yayan ba zaki zo ki galabaita wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce tana da kanni marayu sanda mahaifinsu ya rasu akwai wani kanin mahaifinsu sai ya dauke yaran su uku da yan mata to yanzu har sun zama yan mata to ta lura kuma ashe wai kanin mahaifin nasu din shi'a ne so yanzu ya ki aurar da su in an zo nema ya ki aurar da su so yake wai dole lalle sai in dan shi'a ne zai aure su tace yanzu haka a gidansa wata dan aka masa laifi ran sa ya bace sai ya ce wallahi ba za a yi abinci a gidan ba haka ake zama da yunwa yanzu dayan ma za ta fara exams ya ce bai da kuɗi da dai sauran matsaloli shine tace dan Allah a bata shawara ita ma ya za ta ita ce yayar su ita ba ta gidan kannanta ne guda uku a hannun kanin mahaifinsu
duk yanda za ku iya yi ku dauko yan uwanku daga nan gidan dan sun samu matsalar tarbiyya Allah sai ya mutum ya fada hannun dan shi'a ai babu tarbiyya zai musu tarbiyyar zagin sahabbai ne da cin mutuncin su da bata su da zagin bayin Allah na kwarai ki gaggauta inda da hali da inda za ku iya samu a kai su a ainihin wato zaunar da su a wurin kuma ku kokari ku tabbatar an musu aure idan munzalin auren su ya kai kuma kar ku bari su aure dan shi'a mai zagin sahabi mai zagin matan annabi dan shi'a ai bai halatta aure shi ba ya kamata ki karki jefa yan uwanki cikin bakin ciki da damuwa idan fa suka girma suka zo suka ga wannan za su yi da na sani akan wannan Allah ya sauke Allah kuma ya shirya
Allah ya saka da alkhairi wannan tambayoyin akan ciyarwa suna maimaituwa saboda cases din daban-daban ne wasu kuwan an sanar su sai kaga an ƙara rubutowa wannan ita ma tace wai za ta iya ciyarwa tana da ciki wai wancan karan dan cikin ta ya mutu da aka je asibiti sai suka ce masa sai suka ce mata yunwa ce shine take tambaya yanzu
tunda akwai cutarwa sai ke sha azumi na farko dai halatta ki sha azumi tunda akwai larura ciki idan kin warke kin soke cikin lafiya kika huta sai kira ma har shekara tana da tsawo ai eh shekara tana da tsawo ki sha azumi amma ba za ki ciyar ba in kin warke kin samu karfin jikinki sai ki ainihin wato a shayar da ai sai kira mu azumi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take tambaya wai ta ga in ana alwala ita ma ana da safa sai a shafi safar shine take tambaya ya halatta sannan tambayar ta tabi ta ce ta yi alwala za ta yi sallah sai yaron ta yi bayan gida sai ta je ta yi mai tsarki watan ta taba wannan bayan gidan shine take tambaya alwalarta ta kare ko za ta iya yin sallah
me tambayar farko
shafa akan huffi
bali fi sunna ne mutawatira yin shafa akan huffi ya halatta a yi shafa akan huffi sunna ne tunda kin ga ana yi bali fi zaki iya yi ke ma amma yadda ake sai mutum ya alwala inni arsaltu huma tahiratayn sai kin yi alwala normal alwala kin wanke kafar sai ki zo ki sa huffin ko ki zo ki sa safan wannan ya halatta sunna ne kuma ya kamata mutane su raya wannan sunna su samu lada sai kuma tace me ɗayan
wai tayi alwala ne za ta yi sallah sai yaron ta yi bayan gida sai ta
masa wannan bai karya miki alwala ba bai karya miki alwala ba alwala ki tana nan wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace su bi ne a wajen mijin su ranar girkin ta sai ya dauki abokiyar zaman ta ta suka yi tafiya da suka dawo sai ta yi masa magana ta ce ya za a yi ranar girkin ta a yi tafiya da wata kuma da aka dawo din kawai cika mata kwanan ta yi shine ya ce ai ba ta da hurumin da zai gaya mata haka ko ya nemi izinin ta shine take tambaya ta je ko ya abin yake
a magana ta gaskiya wato ban san me yake damun mazaje ba mutum ya nuna zalunci a gidansa a fili karara ka dauki girkin matarka ka kaiwa wata mata tana gani ko ka zo za ka yi tafiya ga mai girki nan ka batta ka dauki wata ka tafi da ita kuma ta yi magana ka ce ba hakkinta ba ne wannan ai zalunci ne wannan ke in fi shi gaskiya ke ne akan daidai amma ina baki shawara ki haƙuri ki ci gaba da zaman aurenki a haka a ci gaba da yi mana sanasiha wata rana zai gane kuma ke ma abokin zaman naki tana da nata rashin gaskiya ai bai kamata kuke goyon bayan mazajen ku idan za su yi rashin gaskiya ba yanzu kwanan nan malam wata ta tambaye ni cewa haka kuma mijinta sai ya ki kwana a ɗakin abokiyarta sai ya zo mata ɗaki yi sai ya daban da nace ki garka masa kata ki wannan dinsa sai yayi bayanin me ya kawo shi kuna sa matan ku su rinka fada da junan su yanzu idan ɗaya ta ga ana tarewa ɗakin abokiyarta ana ɗaukan girkin ta ana kai mata fada za su yi ta yi kuma kai ka san babba fada da haka abinda mijin ki yi bai kyauta ba kuma ba daidai ba kuma ki gaya masa shine ba shi da haƙƙi da zai wannan abu amma kina da haƙƙi ki tambayi dalili a cikin ladabi da biyayya tare da girmamawa Allah daidaita ku da ke da mijinki kuma ya raba shi da wannan zalunci da yake
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce ta kasance tana da gwal ko gulagule shine take cewa dole sai ta cire musu zakka duk shekara saboda ta kasance tana cirewa wai duk shekara shine ta ji an ce wai tunda ba na kasuwanci bane ba sai ta cire zakka ba shine take so dan Allah ya taimake ta da amsa
to wannan qadiya ta cirewa gol zakka matsala ce mai tsawon gaske kuma akwai sabanin malamai akai amma dai a takaicen takaicewa akwai malaman da suka ce ba za a cire musu ba tunda ana amfani da su wasu kuma malaman sun ce za a cire tunda daman kina cirewa ina baki shawara ki ci gaba da cirewa kake wa Allah ruwa kuma ko ba komai dai hankalinki ya kwanta kin dai cire din saboda annabi ya faɗa hadisi kamar yadda aka ga manzon Allah yayi bayani cewa duk wanda ya ajiye zinari baya cire masa hakkin Allah sai Allah yayi masa azaba da shi ranar tashin alkiyama. To amma wasu malamai suna cewa ba sai an yi amfani da shi ba sai an ba da zakarsa ba kamar yadda ko motar miliyan 1000 mutum ya saya yana hawanta ba zai cire mata zakka ba. Eh to amma dai ke tun da kin fara cirewa ki ci gaba da cirewa kar ki daina abinda kai akan daidai ne wallahu ta'ala alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya na gaba yace ya kasance yayi noman albasa, to inda yayi noman albasa sai suka bashi shawara ya siya ya ajiye daga baya sai ya siyar. To shi ne ke tambaya ya halatta yake faɗa farashin. Yace da yace an siyar da ita kusan 100,000 amma yanzu yace tana sauki 15,000 ce. Shi ne ke tambaya
albasa ba ta cikin abin da aka haramta ajiye dan ita tsurarta ba ita ce abinci ba, dan haka ka tara ka ajiye ka je ka siyar. Ni ma nan ina da kuɗi zan iya siyan ta ajiye dan in samu kuɗi. Kai ma an kana da shi ka je ka albasa ba ta cikin abin da aka haramta mutum ya ajiye dan ya fa'idanta wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba take cewa shekarar ta 13 da aure, tace amma ba ta samun gamsuwa wajen shimfiɗa da mijinta. Tace ta faɗa masa amma fa baya ɗaukar abin da muhimmanci, baya ba ta lokaci su yi hira. Tace amma sauran haƙoƙi yana saukiwa, tace kamar school fees da sauran su magani da sauransu. Shine take cewa dan Allah a ba ta shawara ya za ta shekara 13.
To kin yi hakuri shekara 13 duka ma mai sauraron Allah na tuba, ba dai mutuwa nake gayyato miki ba, amma kin yi hakurin shekara 13 kuma wataƙila akwai yaya da iyali. To da za a ƙara hakurin a matsanta masa lamba ya ci gaba da kulawa da zaifi. Idan kuma kin ga akwai cutuwa ba za ki iya jurewa ba, to kya iya neman ya sauke miki, tunda akwai cuta kuma ba za ki iya jurewa ba. To amma dai ni ina ba da shawara sai an yi hakuri da mazan nan, wannan maza na wannan zamani wallahi wallahi ce kun yi hakuri da su da yawa a cikin abubuwa. Akwai abin da kana gani hakkinka ne wallahi, namiji ba zai baka ba. Allah dai ya sauke kawai, Allah ya sauke.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa ko take cewa mutumin da ya samu sallar isha'i raka'a biyu ya samu biyun ƙarshe so da aka yi sallama idan zai rama ko idan zai cika wai a bayyane zai yi karatu ko a fili ko ya zai karanta da
aboye sura ko yaya aboye zai yi fatiha kadai zai yi kuma aboye zai yi kamar yadda muka yi bayani. Duk wanda ya zo ya tarar da sallah da liman to zai mayar da abin da ya samu da liman shine farkon sallansa shi a wajensa, da haka idan ya zo ya tashi cikatawa zai yi mafatakum fa'atimu cikatawa zai yi. Eh haka za ku yi lissafi har magariba har isha'i, da haka cikatawa za a yi wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ya ce ya kasance yana zaune da mahaifin shi, ya ce yana iya kokarin shi wajen kyautata masa daidai karfin shi, to amma wallahi baban nasa sai ya dinga kure shi, ya ce in baka bi shi ba sai ya ce in baka bi ni ba fa zaka shiga wuta, kuma yana cewa zai masa baki. Shine yake cewa ya matsayin hakan, kuma ya ce wallahi yana iya kokarin shojan taimaka masa.
Kai kokari Allah ma albarka, kana cikin yaya na kwarai da har ma suke taimaka iyayensu. Inda hali ka dan kara masa wani abu, tunda yana ganin yare na ka dan kara mai wani abu cikin kulawar da kake yi, in kudi kake ba shi dan kara mai, in abinci ne dan kara masa. Amma maganganun da ke fada zai ma baki zai ma kada ba abin da zai same ka. Na sha fada ina bayani matsalar wasu daga cikin iyaye da suke da karancin addini da karancin fahimta, bini-bini sai mutum ya ce wa zan tsine wa ɗana ko kuma zan maka baki ya kama ka kona ba, ko ka masa baki ko ka tsine masa idan dai ba akan sunna ba ne, kuma ba akan abin da ya yi akan shi ne da laifi ba, kawai san zuciyanka ne a matsayinka na uba da ra'ayinka a matsayinka na uba to ba abin da zai same shi yanzu misalin malam wani ya mun fatawa yace malam muna taimakawa mahaifin mu an ce an yi wa'azi an ce mu taimakawa mahaifin mu yace mu mun ma'aikata ne yawanci mu yayansa ma'aikata ne wata yi muna tarawa mu tuttura masa yace amma malam babban matsalar sa mahaifin mu yace wallahi malam yana da karancin daraja a unguwar mu abu na farko yace wallahi mutum ne mai neman mata yana neman mata kudin da muke bashin nan neman mata yake da su akan zo a biyo shi bashi yayi lalata da mace a bishi bashi bai biya ba a zo a zage shi yace malam akwai abokin mu da yazo ya gaya mana cewa fa in fa mahaifinku bai daina abin da yake ba za mu yi mai atile a nan unguwar kuma za mu mai shegen duka saboda yana neman mana yan mata yace kuma wallahi malam in ka bashi kudi in ya samu kudi in dai muka tattara mai kudi in dai ga akwai kudi masu karfi sai dai ka ji kuma yace zai ƙara aure yace wallahi malam yanzu a gidan mu yara kanana yimin kanana ya aura ya saki malam sai muka fahimci da kudin da muke bashi ne yake wannan abubuwan na neman mata da aure saki malam ya halatta mu janye abin da muke bashi na ce kwarai kuwa ku rage abin da kuke bashi ku bashi na iya abin da zai ci ko ku daina ma bashi kudi ku sayi kayan abincin ku kai gidan ku tura wani ku ya sayi kayan abincin ya kai ai ba wanda zai zage ku ya ce ba ku ciyar da mahaifinku ba amma mutum ya zo ya dauki kudi ya ba mahaifin shi kuma ya zo yana neman mata da kudin kuma wani ya zo ya ma fata ya ce dole sai ka bashi ba halatta ka bashi ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq da haka wannan ba Allah shi shawarar da na bashi shi ne ku duba iya bukatarsa a watan kawai ku bashi iya abincin da yake bukata ku wadata gidan da abinci kuma ku kira shi ku yi masa nasiha ai da ma yana yi wa ubansa nasiha annabi ibrahim ba yayi wa babansa nasiha ba ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya annabi ibrahim ne ya abati la ta'budu shaytan babansa ya ga annabi ibrahim ne inna shaytana kana lirrahmani asiya da aka ku yi masa nasiha ku faɗakar da shi kuma kar ku bashi ya saba wa Allah Allah gane da mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce wai dan Allah mai hukuncin matar da za ta dinga kiran miji in ba ranar kwananta ba ne ta ce su biyu ne ɗayar a can wani gari suke aiki da ita amma in aka zo wajenta ita sai a taho da waccan ɗin in aka taho da ita ta dinga kiran shi a waya kenan da sassafe da asuba ta kira shi da daddare sun kwanta sai ta kira shi ta sa mai ku ta sa kukan yaro ta ta jan shi dai da hira haka ta ce abin ba emergency ba komai ba ta ce amma ita ba ta kiransa in yana wajen ɗaya matar ta ce wallahi to haƙurinta ya kusa ƙarewa shine take nema a bata shawara ta ce kuma shekara 13 kenan ana irin wannan abin
to Allah dai baki mafita Allah ya jarabe ki da makira kenan na san akwai mata makirai yanzu ka duba shi yake zama da ita a wajen aiki tare idan zai taho gurin ɗayar sai ya ɗebo ta ta makale masa da yake cingamce ita ta makale ta biyo shi sannan kuma ta zo ce ta kiran sa waya karki yadda da wannan wulakancin karki yadda ga yanda zaki magance abu na farko ki gaya masa wane mun ji malamai sun faɗa cewa matukar mace ta karbi girki kana gidanta lokacin nan nata ne hakkinta ne da haka mata ka tana cutar da ni a kiraye-kirayen nan da take yi kuma mugunta ne ta irin mata ta zo ta sa maka kukan yaro a waya don ta raba ka da jin daɗi da kwanciyar hankalin da za ka same ni yadda kake so ko ni ma an same ka yadda nake so so ba zan yarda da wannan ba bazan yadda da wannan ba tunda ni bana kiranka idan kana ɗakin ta to ita ma fa bai halatta ta zo ta kira ni idan kana ɗaki na ba ta kira da asuba ta kira da rana ta kira da daddare kuna kwance ki gaya masa ba daidai bane kuskure ne ki dauki wannan fatawar ki tura masa ya ji zalunci ne wannan akwai maza masu rauni mutum yana gani ɗaya matarsa tana cutar da ɗayar ka buɗe baki kai magana ka tsawatar ma ba za ka iya yi ba kai baka tantanta kai mata biyu ba gaskiya duk namijin da zai zo ya zuba ido yana kallo wata mace tana cutar da wata kuma ba zai iya magana ba to aslan ma bai kamata kai mata biyu ba dan kai da'ifi ne ko ince ra'ifi ne kai mai rauni ne kai ba za ka iya yi ba ka tsawatar mata kai mata fada wannan ta sa mallam idan mace ta rena ka mallam Allah ya sauke yanzu iyayen gida uwar gida ka san me suke yi idan uwar gida ta tara maka yaya 5 6 7 8 sai kai aure to idan an zo rabon kwana bayan an raba da nata da na amarya sai ta ce to kuma ga na yayanta yanzu har rabon kwana ake saboda rashin mutunci wai rabon kwana yaya wallahi mata ku ji tsoron Allah wallahi ku gyara dabi'unku ku gyara halinku wannan ba daidai bane idan kin yi bata daina ba ki blocking din number tata sai ya shiga bacci yana mun shari ki shiga ban daki ki dauko line nata ki blocking duk yanda za ta kira shi ba zai kiru ba in kin yi wannan ma ba laifi bane amma kuma in ya rutsa ki je kama ki kuma can kwaje ku daidaita da ke da shi Allah ya mana afuwa kar ki bari a ci gaba da miki wannan wulakancin dan ni ina ganin wannan wulakanci ne da cin fuska ke karki mata kuma ita ma kar ta miki kuma in ta kama ki addressin dinta ne ita ke mata bayani wance ki daina yin wannan abin da ke yi idan wata larura ne tai masa text message ko kuma larura abin da larura ba zai zama kullum ba amma nan shekaru 10 ta gama rena ki ne gaskiya Allah shiryar da ku Allah ya ganar da ku wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace suna cikin wani hali na rayuwa ita da mijinta to shine aka samu mata aiki a wata kasa to amma ita tambayar da take ba a tafiya da goyo a aikin da aka samu mata sannan tana da wata 5 mijinta ya yarda ta tafi to shine take tambaya ya halatta ta tafi bata shiga hakkin yarinyar ba wai sai dai a dinga ba yarinyar madara an ta tafi shine kuma take cewa still in ta dawo wai za ta iya ci gaba da bata maman tana sha ina ga aikin ba dadewa za ta yi
Allah dai ya rufa mana asiri na farko idan imijin ki ya baki dama ki tafi zaki iya tafiya abu na biyu kuma amma dan ku yana da haki akan ku ba za ki tafi ki bar dan ki ko diyar ki ba sai an tabbatar yayi shekarun da nono ko madara da za a rinka bashi za ta iya rike shi matukar aka duba aka ga yaron zai cutu bayan kin tafi kin bashi bai halatta ki je ba amma idan har zai iya surviving ya ci gaba da rayuwa ko da bakiya na ana bashi madara ba zai cutu ba to tunda mijinki shi ya yarda ki tafi sai ki tafi tunda baki da tausayi baki da jin kai zaki tafi ki bar danki jariri da ke ba wa nono da sauransu kuma irin waɗannan abubuwa suna da wahalan sha'ani da wahalan ganewa wani lokacin yanzu mallam kai Allah dai ka raba mu da talauci abin bai yi ba Allah ya sauke kawai dai Allah ya sauke shikenan shawara ta malama ki hakura da zuwa aikin nan dai kina da karamin goyo a tattare da ki hakura ki bari shi danki yayi kwari ki wallan masa da shi ki tafi in ya so idan abu ya gagara tunda shi ya kawo talauci duniya sai ki turo mai kudin jirgi ku je can ku hadu a can Allah ya sauke
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ita ma ta ce ta yi planning so jini yana mata sati 2 to sai daga baya sai ta ji fatawa an ce ai za in an gaba kalar al'ada bane za a ci gaba da sallah to ita kuma ta dade tana barin salloli to shine take tambaya yanzu za ta rama wannan sallolin ne da bata yi ba
to a na farko dai an yi mana bayanin zuwan jini da daukewar jini na farko ki lurar kwanakin da kike yin jinin ki kwana 7 ne to abin da ya haura kwana 7 din nan 8-10 idan ya canja to zaki wankan ki ci gaba da mu'amala koda wannan ruwan yana zuwa na jini dan ba jinin al'ada bane ya zama jini ne na rashin lafiya to da zarar kin tuno cewa akwai lokacin da kika bar sallah a lokacin kina cikin tsarki ne amma baki sallah ba to sai kin lissafa iya adadin waɗannan salloli ki kiyasta ki rinka yi kina ragewa duk sallar in kin zo yi bayan kin yi taki ta farilla sai ki kuma ta nafil ta ramuwa Allah ya tabe ta Allah ya soyi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ita ma kafin ta fara period tana ganin wani abu brown kamar zari haka yana fito mata yana danyen kwanaki so shine take tambaya za ta dinga lissafawa har shine a matsayin jinin sannan za ta dinga yin sallah ko ba za ta dinga yi ba
da kin ganshi a farkon al'ada sufra wal kudra kenan zaki lissafa shi a matsayin jini ne kuma duk hukuncin jini zaki bashi amma in irin wannan mai wannan ruwan kasa-kasan in a ƙarshen al'ada ke zo to karki lissafa shi a cikin al'ada shi kuma alama ne na tsarki Allah ya yi mana Allah kuma ya ganar da mu
Allah ya saka da alkhairi wannan take tambaya take cewa wai dan Allah wannan ayoyin riqiyan da aka taba bayar da su shine suke buƙatar su
to ban sani ba
ko karanta ko rubuce
to sai dai mu tura muku a rubuce
okay to akwai
to an saka a Telegram ayoyin riqiyan sautin da rubutun ko to an ce akwai a duba Telegram din mu da sunana a jiki akwai ayoyin da na sauti da na abunan shi ma nan za mu turo muku shi a group din ku na fatawa din nan Allah ya sa daga tuna mu sai in tura ma sai kai sharing akwai na sauti za a rinka saurara akwai kuma na rubutu sai a rinka bi insha Allah Allah gani da mu
to Allah ya saka da alkhairi yanzu ma za a iya sa shi za a yi posting a page din nan da ake kallo kai tsaye za a sa link din ayoyin riqiya din Facebook da kuma TikTok za a sassaka shi yanzu haka za a yi posting so mai tambaya ta gaba yake cewa wai mai hukuncin wanda ana kiran sallah yana ji amma baya bin mai kiran sallah ma'ana baya maimaita abinda mai kiran sallah yake fada
yayi kuskure ya bar sunna wanda Allah ya fada a cikin hadisi idza azzana almu'adhdhinu وقولوا مثل ما يقول المؤذن ان مي كيران صلاه كيرا صلاه ku fadi irin abinda mai kiran sallah yake fada haka idan an zo ta da iqama ma haka yake dan haka kuskure ne idan ana kiran sallah mutun ya shiru ko ya ta surutu baya amsa abinda mai kiran sallah fada ba daidai bane kuskure ne kuma sai a tuba Allah ya gyara mu
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa mai hukuncin wanda ya yanke zumunci da makocinsa
haramun ne yanke zumunci da makoci haram ne fa hal asitum anta walaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum taqti'u al arham yanke zumunci haram ne qur'ani ya yani akai ayi hakuri da dabi'ar makoci da halinsa a ci gaba da zaman lafiya da shi haddai Allah ya kawo ƙarshen lokaci. Allah ya kiyaye.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma ta sha azumi 9. Biyar na al'ada, hudu kuma wai saboda shayarwa. So shine take tambaya yanzu ma kuma ta ƙara haihuwa a January ta ce ta haihu. Shine take neman shawara ya kamata ta yi.
Shiryawa zaki in kin samu lafiya ki kira mu azumi wato in ka lura malam matan nan fa ne ma suke ma susu su ma dauke azumin Ramadan akan su gaba daya kullum ciyarwa su dai ciyarwa sai ka ga mace malam zabgegiyar mace lafiyayya kamar za ta doke gini fa wallahi tallahi juna biyu ne da ni wallahi shayarwa ne sai ta shayar da babban mutum ma fa wallahi malam amma ba za ta yi azumi ba saboda rashin tsoron Allah ku ji tsoron Allah ku rinka yin azumi wa anta sumu khairu lakum in kuntum ta'lamun Allah gane da mu dan haka akwai azumin ramuwa akan ki shi zaki ramawa zaki
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yace yana wa malam fatan alkhairi yace suna da yawa a wajen mahaifinsu akwai maza akwai mata yace kowa yana harkokinsa wannan yayi karatu wannan yayi abubuwan sa dai to shi kuma sai baban ya sa shi a shagon sa shi yake kulan masa da shago kuma ba wata yarjejeniya yace kuma baban nasa yana da karfin da zai iya zuwa shagon sai yake cewa kuma ya san gaskiya da ran da ba fata ba ran da baban sa ya rasu ya san fa zuwa zai araba gadan nan ba za su duba shi ba shi da yake ta zaman shagon shine yake nema a bashi shawara ya ci gaba da zama a shagon mahaifin nasa ko shi ma dai ya ce baban nasa ya zo ya ci gaba da zama yazo ya ci gaba da zama baban ya zauna a shagon shi ya tafi ya dinga harkokin sa ko ya bude nasa
to magana ta gaskiya duk wanda yake da da 1 2 3 4 5 sama da kasa da haka yake da wani business yake da wani hanyar neman kuɗi dole idan ka dauki yaro ka ajiye shi bai je makaranta ba bai je tasa kasuwar ba bai je jami'a ba ka ware masa wani kuɗi da zaka rinka bashi na hakkin sa saboda lokacin sa da ka dauka ka ci kai zama an zalunci shi 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 yana tattara kuɗin wasu kuma suna cin moriyar kuɗin a can a gefe so ba laifi bane ka ce mahaifinka ya sa maka albashi lalle ka gaya masa ya sa maka albashi ko ya gaya maka hakkin da zai rinka biyan ka amma abokananka ko ƴan uwanka duk sun tafi neman nasu shi kuma ya rike ka baya baka wannan ba daidai bane kuskure ne kuma wani zai ce a to ai ubansa ne to in ubansa ne sauran ƴaƴan ma ai yana iya zuwa ya sa su me yasa zai ware ɗaya ya sa shi ana yin ciniki har da mafi ana yin ciniki har da sarki dan haka ya sa maka abin da zai biya ka har ka zo ka ɗebi kuɗin shi akwai wanda ya zo yi min fatawa a masallaci da irin wannan case din yace ubansa yana da attajiri ne sosai yana da kuɗi sosai yana da hali yana da wadata yace wallahi malam duk harka kasuwar sa ni nake yi yana kuma da yaya wani ya tafi Ingila karatu wani ya tafi America wani ya tafi India wani ya tafi Gabon wani ya tafi kasashe da yawa duk sun yi karfi wani ya dawo yana aiki a company wani yana aiki federal government yace malam ni kuma tunda aka yi ni nake tara wannan kuɗin da ubanmu yake ciyar da yayyenmu da kannanmu yake taimaka amma fa ni ban da albashi ni ban da wani abun da ake biya na nace gaskiya babanka abun da yake kyauta ba ya an ci maka lokacin ka kai baka je jami'a kai karatu ba kai baka je ka shiga siyasa ba kai baka je ka komi sauran kuma su an ba su dama sun gama dan digiri din su sun samu aiki kai kuma kana zaune kana yi wa babanka bauta a shago kuma kuɗin in an samu kannanka da su za a ci kuɗin yayyenka da su za a ci kuɗin da sauransu nace lalle ne sai ka ajiye wato jin nauyi ko kunya ka ce masa ya sa maka albashi kuma shari'a ne da ka iyaye ku ji tsoron Allah wajen daukan yayanku kuna dora musu aiki ku bar wasu ba ka dora wannan ya zama zalunci kuma a biya su ba ka ba sai zo ya sata yana diban kuɗin uban bai sani ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa mahaifinsa ya kasance mai mu'amala da sihiri ko bokaye sai ce yakan gaya wa baban nasa ya masa addu'a a matsayinsa na babansa to amma yana tunanin duk sanda ya ce ya masa addu'a ko neman taimakon sa sai baban sai ya je ya hada da sihiri sannan yake taimaka masa so shine yake tambaya zai iya dakatar da neman addu'ar mahaifin nan nasa sannan da abubuwan da suka faru na taimakon da uban nasa ya masa shin yana da zunubi akai
gaskiya idan ka tabbatar da mu'amala da bokaye ko aljanu ko sihiri to karka ce maka addu'a ai ba ce akai dole dole bane daman neman albarka ne to shi kuma gaskiya shadi yake debo wancan abin da ya gabata afallahu amma salafa mun ada fa yantaqimullahu min Allah ya yafi abin da ya gabata wanda ya dawo kuma Allah zai dau fansa akan shi wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba yake cewa shi matashi ne saurayi daga Maiduguri yace sakamakon rikicin Boko Haram da ya afka musu ya sanadiyar mahaifinsa ya rasa kasuwancinsa to shi ne ya je ya samu aiki a wani organization so da ya aiki a organization din har ya bari to akwai kudinsa na pension da ake ajewa
uban ko
yaran yara so amma kudin nan idan ka bar aiki sai ka kai shekara 65 ko kuma mutum ya mutu sannan zai iya morar wannan kudin akwai wani percentage na kudin so shine yake tambaya yanzu zai iya saboda matsin da ake ciki saboda matsin da ake ciki yanzu zai iya yankar death certificate saboda matsin da ake ciki zai iya yin death certificate yaje ya kai a bashi wannan kudin nasa alhalin bai mutu ba saboda lalurar da ake ciki shine yake tambaya addinin cewa ya halatta kudin sa ne dai kudin sa ne
bai halatta ba bai halatta ba eh kariya wannan baya cikin larura ko wani da ya mun tambaya makamancin wannan naman ta hakikanin abin da ya ga mu akwai wani yanayin da zai iya yin halatta amma dai wannan bai halatta ba gaskiya rashin gaskiya ne kuma zata fashe zata bayyana hali fa jama'a da ake ciki kowa fa yana ciki sai dai mutum ya hakuri kar ku zo ku bude kanku kofofin cin haram saboda yanayi da ake ciki wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba tace sister ta ce tayi aure to amma wai kuma tana yin mafarkin mace tana jima'i da ita abin yana damunta kuma tana yin mafarkin akai akai shine tace
wani ne mafarki
da mace suna alaka da wata mace kuma ita ba tayi aure duk da haka so kuma abin yana zuwa mata akai akai
wannan jinnul ashiq ne akwai aljani da ake ce shi jinnul ashiq ko mace ta aure yar uwar ta mace aljana ko namiji aure namiji aljani ki dage da addu'a ki dage da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ki yawaita azkar as-saba wal masa sannan a yawaita ainihin wato kusantar ubangiji har Allah ya yi amma wannan shedanu ne gaskiya ba mafarkin da aka saba normal bane shedanu ne Allah ya warkar Allah ya yi
Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa tana cikin matsala saboda halin ko in kula da mijinta yake mata tace ya fara sa ta kukwanto na kauce hanya tace kuma la akwai wasu kawayenta matan aure ne sai ce ta zuwa suna zigata suna ce mata tunda kina da kyau kina da kyan jiki ke ma ki dinga fitarki bace ga yanda muke yi ba tace kuma wallahi suna samun kuɗi tace suna samun kuɗi sosai harkar da suke ga manyan wayoyi nan a tattare da su kuma wai take cewa mijin nata abin da yake yi wai bai wuce sai da MP3 ba da ƴan katin waya haka da sauransu
to yanzu wannan so take halatta mata ita ma Allah sauki bai halatta ba bai halatta ba bai halatta ba ki ji tsoron Allah ki canja kawaye duk kawayen da za su kai ki ga halaka da fushin Allah bai halatta ki ci gaba da mu'amala da su tunda yanzu dai baki taba yi ba ki rike kanki ki rike mutuncin ki kar ki je ki fada cikin haram Allah shiryar da mu kuma a samu ayi aure Allah ba kuma zan aure
inda auren ta ne mai tambaya ta gaba ta ce tana tare da kishiya amma mai bin bokaye da tsubbace-tsubbace yanzu haka mijin tsoronta yake yi ta ce baya iya kyautata wa kowa baya iya wa kowa komai amma a bayan idan kishiyar in aka yi mai magana in aka ce baya yi sai ya ce wai shi yana adalci so shine tace dan Allah wace shawara za a bata sannan wace addu'a za ta yi da za ta lalata sihirin wace addu'a za ta dinga yi da za a
ga to Allah so ki mun yi bayanin a wani abu makamancin wannan na farko dai Allah zai iya jaraban kike zauna a hannun miji wanda yake ba na kirki ba ko kuma sabalotan miji wanda bai da harka bai da kokari ba zai iya magance wata matsala ba abu na biyu idan ya tabbata sihirin ne aka yi to ai mun yi bayani akan hanyoyin lalata sihiri da ke iya ainihin komawa karatunmu na baya mun faɗi ayoyin da ake karanta wajen lalasiri da wankan ganyen magarya da karanta waɗannan ayoyi a nemi littafin na addu'a wa ruka min kitabu wa sunna dan littafi girin haka kore ne dan uwan hisan muslim din mai shi mutum ɗaya ne zai taimaka idan akwai addu'oyin kare sihiri da lalasiri da yadda ake lalasiri da kuma addu'oyi masu amfani da yawa da annabi ya karantar littafin yana da albarka yana da kyau a je a duba shi za a samu karuwa insha Allah Allahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi wannan mai tambayar take cewa ta yi bagiya ta ce dan Allah malam wannan abin tana so a faɗa saboda wai ko mata za su dauki izina
na'am
ta ce suna zaune da mijinta suna cikin wani mawuyacin hali shikenan suka yanke shawara ta siyar da kayan ɗakinta ta ba shi jari ya ja jari so da ya ja jarin nan alhamdulillah ta ce aka samu buɗi ya zo ta ce ya fi ƙarfin wasu miliyoyi ma ta ce to shikenan sai wani abokin shi ya ba shi auren yarsa ma'ana ya aura masa yarsa to ana yin auren nan fa sai yayi aka fara samun matsala to ita a she tana da matsala haihuwa bata taba haihuwa ba dama ita wacce tayi wannan taimakon ta sai da kayan dakin nata to tunda aka yi auren nan sai mahaifiyarsa ta ce ai a sake ta ma bata da wani amfani bata haihuwa
Allahu
ta ce tana cikin wani hali to ita ma kishiyar tata wacce aka auro din sai ta ce masa wai ita fa ba za ta dinga zama da juya ba ta ce sanda aka yi auren ma sai da ya kwana 19 a ɗakin amaryar ta ce yanzu baya zuwa wajenta idan ya je ɗakin ta sai ya ce wai bai da lafiya in ya koma ɗayar ɗakin ɗayar lafiya galau ta ce akwai randa cikin dare ma abu ya tashi ya sake ta a cikin dare to bayan ya sake ta tsofaffin unguwa suka fito da darajar 11 da aka sa ya mai da ita ta ce ta san ba haramun bane karin aure ta ce amma cin amana da sauransu yanzu ita amaryar ta ce ma ba za ta zauna da ita ba wai juya ce shi ma sai ya ki kwanciya da ita wai ya ce ita juya ce ba ta haihuwa wallahi tallahi yanzu halin da ake ciki kenan ta ce dan Allah a ja hankalinsa kuma ita ma a bata shawara
wannan mijin Allah ya sauke idan
aka ta yaro su mahaifiyarta ba karfi
ba dadi wallahi idan a Kano ne kuke ai kokari to wannan dole dai sai bayan Ramadan gaskiya lokaci ya riga ya kuri ba mu da time in a Kano kuke a nemo mijin sai a ai waya wanda mu zo mu zauna da ke da shi ai masa bayani lalle ya samu matsala ba karamar matsala ba juya kuma ka duba mace mai imani ta dauki kayan aurenta ta bashi ya ƙara aure kuma sakayyar da iyayensa za su yi mata subhanallahi 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 kar ki bari a kashe miki aure ka ji wannan magana malam magana mara dadi wai juya ce mijinki ba daidai ba kuskure yayi ya kamata a haɗu da shi gaskiya ai masa nasiha gaya masa gaskiya ta sake rubuta takardar ki tunatar da mu inda yadda za ki iya haɗa mu da shi sai mai masa nasiha
Allah so Allah ya saka da alkhairi mai tambaya ta gaba ta ce Allah ya saka a aljanna amin ta ce I need a prayer for a good spouse and a peaceful loving marriage ta ce kuma between Thursday and Friday which day is the sunnah day for trimming of nails jazakumullahu khairan
to ayar uwa tana addu'a Allah ya ba ta mijin kwarai aure mai dadi da kwanciyar hankali sannan kuma tana tambaya akan tsakanin ranar Alhamis da Juma'a wanne ne lokacin da ya kamata a yanke farce na farko muna mata addu'a Allah ya ba ta mijin kwarai salihi wanda zai kula da ita ya rike ta na biyu kowace rana ana yanke farce babu ranar da ba a yanke farce amma dai in mutum ya dauki wata rana ya ce ita zai rinka yankewa farce bai laifi ba ko ranar juma'a din ko ranar alhamis din. So we pray to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala to guide and assist you to get a marriage immediately, inshallah, after these prayers, maybe in the Ramadan or before Ramadan or after Ramadan. You will be inshallah in very good condition with your husband bi idhnillahi ta'ala. We pray for you for that, and we ask Allah subhanahu wa ta'ala to help you as a Muslim sister. And regarding to the trimming of nails, you can trim your nails anytime you like. There's no any specific day or time that Sharia specified that someone can never trim his nail except that time or that day. You are free to do it every day or any time you like, and it's based on your choice and what you choose. You can choose to do it weekly. You can choose to trim your nails monthly or something of this nature. We hope Allah subhanahu wa ta'ala will accept our dua, and may Allah make it easy for you and all our Muslim sisters. Wassalamu alaikum.
Allah saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba tace ita ce ta biyu wajen mijinta, suna tare da uwar gidan. Ita ce sanda suke tare da uwar gidan ya biya mata kuɗin makaranta ta yi karatu. To ita ma aka zo za a biya mata kuɗin makaranta, sai uwar gidan ta ce wallahi ba isa ba. Shine har dai ya sake uwar gidan. To a lokacin saki uku ya mata. To daga baya wai sai ya zo ya maida ita. Kuma a dama ya taba sakinta. Ya ba ta labari ya taba sakinta. Sannan ya zo ya mata saki na uku. Ya mata saki uku a lokaci daya sanda suka samu matsala kenan. Shine take tambaya wai ya halacci ya me matsayin auren su ya kasa zauna a cikin halaka.
Saki uku a lokaci guda saki ɗaya ne.
To da akwai saki.
To inda akwai saki to ya zama saki biyu kenan. Ya zama saki biyu kenan. Kenan har yanzu akwai aure a tsakaninku? A bisa fatan wasu daga cikin malamai cewa saki uku a lokaci ɗaya at a time fi majalisin wahid ana ɗaukan sa a matsayin saki ɗaya ne. Don haka ki zauna lafiya da mijinki, ki haƙuri, saki ɗaya ne akan ki, saki biyu ne akan ki, ba uku. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba wai suke take cewa ya halatta mace ta yi wasa da gaban mijinta har ya fidda mani.
Ba laifi za ta iya yi, duk abin da yake na sha'awa ne, shari'a ba ta haramta ba. Za ta iya yi, wallahi alam.
Allah ya saka da alkhairi. Mai tambaya ta gaba ta ce Allah gafar ta, mallam tana zaune da mijinta amma ya kasance mai ruko. Ta ce duk kankanta abu sai ya mai da shi babba har ya kasa bacci ma. Ta ce gashi yana mata barazana da saki. To shine take tambaya ya halatta ta dinga yin addu'a, ta ce wai in ba mijinta ne na zuwa aljanna ba, Allah ya raba ta da shi ya bata wani mafi alkhairi. Shine take tambaya ko a bata addu'a.
Ba laifi bane. To ta hakuri za su zauna a duniyan kenan, aljannan dai ba za su hadu ba, ko kuma tun anan ne su rabu. Ai masa addu'a Allah shirye da shi, ai masa addu'a Allah ya gara shi. Uban ƴaƴanki ne in har kun dade kun haihu da shi, amma ki roƙan masa Allah, Allah shirye da shi ya gyara halinsa. Tabbas Allah shi bar wa kansa ne, shin mijinki ne na aljanna ko ba shi bane? Wannan ba wata damuwa bane in kun riga kun mutunta, ai shi kenan. To amma dai ki addu'a Allah shirye da shi, Allah gane da shi, shefa alkhairi. In kuma ba za ki iya yi ba, to ki nemi ya sauƙaƙe miki. Allah ya sauƙaƙe. wallahu alam.
Allah ya saka da alkari. Mai tambaya ta ƙarshe take cewa wai mijinta ne ya ce mata kin ga yatsun nan uku, ya ce to saki uku kenan. Ya ce mata saki ya kamar dai ta ce, ya ce kin ga yatsun nan uku, sai ya ce to saki uku kenan, ko ban rubuta miki ba, na rubuta miki a zuciyata. Yace in kin, yace kuma in kin samu miji ki aure, to shikenan. Bayan kwana uku da aka yi haka, wai shi yace wai shi wallahi ba saki yake nufi ba, shine ake tambaya a matsayin auren su.
Ba saki bane ba, kawai dai yaudara ce irin ta maza da dan abubuwa na firgitar da matan su, amma ba za a ce saki bane. Kar ku manta, shi aure fa ainihin saki na aure a hannun miji yake, shine yake iya cewa yayi terminate wannan relationship din, alaƙar. To in bai ba dan yayi amfani da wasu kalmomi na dabaru, ba za a tilasta masa a ce saki bane, sai in yayi bayani cewa wannan abun saki ne. Dan haka wannan dai wato yanda kika hikayar abin da ya faru, wannan ba saki bane. Sai ai hakuri aje a zauna lafiya, inda kin fito ne ki koma gidan mijinki. Wallahu alam. Wannan shine karshen fatoyin mu a yau insha Allah, da shawarwari da iyaye mata suka nema. Nasiha ta gare ku, ya ku iyaye na mata wanda galiban ku ne kuke cikin wannan zaure. Rayuwa ta canja, al'amura sun canja, zaman aure ya zama abin da ya zama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka iya cewa ma zaman aure bai da dadi yanzu galiban. Yawan zaman aure ba shi da daɗi, matsalolin ku sun yawa iyaye mata, ba wacce ba ta da matsala a gidanta. Wasu matsalolin ku kuke gayyato su, kuke kawo su, wasu matsalolin kuma gaskiya jefa ku ake. Kullum ina faɗa, kwanan nan muna tattauna da wasu manyan malamai, nake cewa ni dai iya dan abin da Allah ya fahimtar da ni akan harka ta wa'azin matan nan da sauraron larurorin mata, ni na fahimci cewa gaskiya malam Bahaushe yana cutar da matarsa. Majority mata cutar su ake kawai. Ayya abin da na fahimta yanzu, kaga tunda muka fara fata wannan, yanzu ka ji wani wanda ya turo cewa matarsa ta masa kaza, ba wai dan ba sa yi ba, suna da rashin kirkin su ma irin nasu, amma cutarwar ta isa. Shi yasa muka bude wannan kofa, dan su rinka kawo damuwoyin su, ana warware musu, ana ba su shawarwari. Kuma iyaye su fahimci cewa wallahi mata suna cikin wahala a cikin gidajen su na aure da yawan su. Amma abin da nake maka tunani shine, ka tuna ƴaƴanka da suke gabanka, ka tuna kannan, ka tuna mahaifiyarka. To kenan mata, mu ne muku nasiha da ku yi hakuri ku yi zaman aure da dadi ba dadi. Kuma mazan nan fa duk haka suke, in kin kashi auren ma wannan kika koma kan wancan, shi ma yana da tasa tsiyar. Kaɗan ne yau mata suke sa'an maza, kaɗan ne wallahi. Amma da yawa daga cikin maza gaskiya suna sa'an mata. So wannan nasiha ce gare ku, sai kun yi hakuri. Zaman auren yana da tarnaƙinsa, akwai matsaloli yanzu tunda muka zauna nan awa ɗaya da rabi, mashakil ake ta kawo mana. Kuma kullum satin nan in mun zauna, ni mamaki abin ma yake ba ni injiniya, na ce wai duk wannan matsalolin kuma ba wani abin da yake maimaituwa, kullum daban-daban fa, kullum. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ba ku mafita, Allah ba da yadda za a yi. Ko da yake wasu mazan ba su da kirki, ba su suke faɗa ba, yanzu ga wata tana cewa mijinta yana zage-zage, ana tana sauraron wa'azi irin wannan, saboda shi dan jin kiɗa ne, dan jin waka ne, dan karta ne, dan caca. Allah ya bashi mata mai addini mai tsoron Allah. To sai ku yi hakuri, wallahi ana iya samun yarinya kilin, yarinya mai mutunci, mai kunya, mai daraja, mai ɗaukaka, mai hakuri, aje a tsunduma ta a hannun wani mutumin banza. Wannan abun akwai ciwo kwarai da gaske, babu dadi. So amma dai wasiya ta gare ku, nasiha ta gare ku iyaye na mata, ku yi hakuri, ku rike auren ku, ku yi hakuri, ku zauna lafiya da mazajen ku, ku yi hakuri, duniyar ba ta da tsawo kuma ba ta da dadi da ke nake ki tuna halin da ke ciki a gidan mijinki da ke nake ki ci gaba da maida ainihin al'amarinki ga Allah tabaraka wa ta'ala da ke nake kar ya zama burinki shine ki kashe aurenki wallahi zaki zo ki da na sani zaki zo ki shiga damuwa wanda ba ma so a shiga wannan yanayi mace ta zo tana kewayen abincin da za ta ci ma ya gagare ta mace ta tsallaka ta bar gidanta na aure kishiya ta yi ta azabawa ƴaƴanta wannan ba dadi bai da dadin ji kuma bai da dadin mu'amala amma wallahi tabbas mata suna cikin wani yanayi mara dadi sai dai mu ce Allah ya ba ku mafita wannan muna kira ga iyaye ku san wa za ku ba wa ƴarku lalle iyaye ku san wa za ku ba wa ƴarku lalle iyaye ku san wa za ku ba wa ƴarku duk wanda bai bincike mai kyau ba ya je auren da ƴarsa wallahi zai jefa ta cikin tashi hankali da damuwa kuma ni ina kira ga iyaye ku daina gaggawan ba da ƴaƴanku aure da su ku daina gaggawa ku yi bincike mai kyau ku yi bincike mai kyau ku yi bincike mai kyau dan in ba haka ba wallahi za ku zo ku yi da na sani ku shiga wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil ina jin wannan da shine karshen fatawar mu a wannan zama sai kuma ramadan da za a shiga insha Allah Allah ya sa'anta.
To masauraro duka a nan muka zo karshen shirin muna godiya ga wanda suka dauki wannan shiri kai tsaye Usman Abdullah Usman da kuma Salisu Muhammad. Sannan ya shake wani jan hankali za a yi wa mutane saboda kusantuwar azumin watan Ramadan wajen ciyarwa da taimaka mutane halin da ake ciki. Sannan da masu addu'o'i su ma kamar kullum dai suna rubutuwa masu kallon makai tsaye su ma suna buƙatar addu'o'i sosai da a haɗa su a ciki sai a dafa shirin.
To tabbas muna fuskantar wani babban bako wanda na san rana ita yau kam mun fara irgawa ma mun yi wani adadi in Allah ya sa da muna sa ran da mu za a yi insha Allah. Allah ya sa muna da rabo, Allah ya sa mu dace, Allah ya amsa mana ya biya mana buƙatun mu ya girmama mu ya darasha mu duk wanda zai ya kawo wannan lokaci akan sauraron azumin watan Ramadan akwai abubuwa da ya kamata ya kula da shi kamar haka inganta niyya roƙon Allah Allah ya isar da mu Ramadan din kamar yadda ya zo a hadisi Allahumma balighna Ramadan shirin yin ibada a ciki dan wata ne na ibada kuma yana da wahala jurewa wahalar jurewa zaman yunwa jurewa sallar tarawih tahajjud sannan kuma karatun qur'ani dan watan qur'ani ne shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran sadaka an ruwaito cewa babu watan da annabi yake sadaka na gaske sadaka 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 irin watan ramadan kana ajwadun nas kana ajwad ma yakunu fi ramadan shefa kowa kyauta mafi kyautar manzon Allah tana faruwa ne a watan Ramadan ku sayi abinci ku raba wa talakawa ku raba wa marayu ku sayi yadiddika ku dinka wa marayu ku dinka wa marasa galihu ku sayi dila dila na atamfofi ku raba wa bayin Allah mata gajiyayyu wanda aurensu ya mutu da wanda ma suke cikin gidajen basu da yanda za su yi ku yaye musu bakin ciki a wannan wata mai albarka ku faranta musu ku yi musu mai kyau manzo Allah yana faɗa man duk wanda ya ainihin wato fastara duk wanda ya shayar da wani a watan Ramadan man fattara sa'iman wanda ya shayar da mai azumi ko da dibino ko da ruwa ko da abinci guda ɗaya fa to Allah tabaraka wataala zai ba shi lada irin na mai wannan azumin. Yanzu kaga akwai abubuwa da yawa da mutane ya kamata su kula da shi wanda Allah ya hore musu. Yanzu buhun dabino guda ɗaya kilo ɗari dubu ɗari ne da wani abu to kaga in kace buhun dabi nan zai iya bada masallaci wajen guda biyu tun daga farkon Ramadan har karshe ka samu lada buɗe baki din nan a toya mutane ko sai a toya musu dan abin da ya samu ko ai musu alala misali su dafa abinci ai take away a rinka ba mutane wannan abu ne mai kyau kuma kowa ya nemi me ya kamata yana alheri kowa ya nemi me zai rinka yi na alheri yana fitarwa waje ya Allah muna tawassuli da dan abin da muke da shi da dan ibadar da muka yi ka karba mana ka isar da mu Ramadan kuma duk waɗanda suke rubuto mana addu'o'i da wanda suke bin mu a shafin mu Facebook WhatsApp TikTok Twitter Instagram Telegram dukan su gaba ɗaya muna muku fata alkhairi kuma muna muku addu'a Allah ya biya ku kowa bukatun shi inda kuka sa data kuke ta sauraron karatu kuke jin wa'azi Allah ya biya muku duniya da lahira ku ci gaba da yi mana addu'o'i na alkhairi na kauna kuma ku ci gaba da roƙa mana Allah Allah ya ba mu ikon yi dan shi ku ci gaba da roƙa mana Allah Allah ya daidaita harshen mu ya raba mu da kuskure kuma Allah ya dora mu akan hanya ta ƙware ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kamar yadda dan uwa injiniya Abdullahi Adamu Musa Allah saka mai da alkhairi yake karanta mai tambayoyi yake bayani wannan shine karshen zaman mu na fatawoyin da muke da ranar talata za mu bada hutu kuma sai a wato bayan sallah insha Allah ta'ala amma za a iya rubutowa tambayoyin da suka shafi Ramadan za ka iya turawa ta filin tafsirin da muke na Ramadan sai mu rinka amsa wasu a wurin in ka ware su ka turo su ba za mu ce ba za su yi mai tambaye mu a Ramadan ba za ku iya tambaya sai ku rinka buɗe group din amma ya zama tambayar na Ramadan din ne sai a kan azumi a takaice kuma to mu kuma za mu bi tafsirin mu na mata da muke yi insha Allah a garin kumu haka tafsirin mu na maza da muke yi to sai mu shigar da tambayoyin ku insha Allah bayan karatu ba za mu toshe kofar gaba daya ba amma normal karatun mu dai bayan sallah insha Allah za mu dora Allah ya sa mu na da rabo amin Allah ya sa mu dace muna maka addu'a kai ma da kake ta dawainiya kana karanta mana tambayoyin nan da tsara su Allah ya saka alkhairi akwai yar uwa malama Hafsa da take garin Makka a Saudiya admin din mu ce a wannan group din mu muna mata addu'a na farko Allah ya ba ta lafiya ta dan yi jinya kwanan nan sannan kuma kokarin da take yi tare da shi nan uwa malam Abdullahi Adamu Musa engineer bara mu manta da su wajen yi musu addu'o'i su suke hada wadannan tambayoyi su bude group su rufe group din Allah ya saka musu alkhairi Allah ya bada lada kuma Allah ya hada mu da alkhairin sa ku yafe mana ku yafe mana ku yafe mana Allah ya yafe mana gaba daya Allah ya ji gan iyayen mu Allah ya ji gan magabatan mu Allah ka ba mu abin da zamu ci ka ba mu abin da zamu sha Allah ka rufa mana asiri ka hada mu da masoyan mu ka hada mu da wasu kaunan mu ya Allah duk inda alkhairi yake a cikin wannan wata Allah ka anta yau mana shi duk wani abu na sharri fatara talauci rashi ubangiji Allah ka kare mu da karewarka Allah ka ba mu rayuwa ingantacciya ka ba mu mutuwa ingantacciya idan lokacin mu yayi ya Allah ka kaddara ba za mu sake dawowa ba irhamna kai mana rahama ka ji kanmu ka kyautata makwancin mu da na iyayen mu da na malaman mu Allah ya sa mu cika da imani Allah kuma ya saka da alkhairi Allah ya ji kan magabatan mu وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.